This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan rana, Juma'a 20 ga watan Disamba 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Sarfilu da kanin labaran.
Yau Juma'a, manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin Biden suna birnin Damascus domin gana da sabbin hukumomin sirri ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham STS. Kudin kasafin kudin gwamnati da Donald Trump ke goya baya ya gaza a majalisar wakilan Amurka jiya Alhamis, yayin da dimbin yan jam'iyyar Republican suka bijirewa zaɓen shugaban kasar. Haka kuma ra'ayin cewa jami'ai sun ce harin da makamai linzami da Russia ta kai kan ke babban birnin kasar Ukraine ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu tara.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa sojojin Niger sun fito da wani sabon salo a fagen yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Ko yaya 'yan kasar suke kallon wannan sabon salon?
Niger yanzu alhamdulillah sojojinmu Allah ya ba su kwarin gwiwa, yanzu su ne ke bi da 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda aka ana kama su, ana kai musu faramaki akai-akai, sai suna ganin kamar farhulla ta faɗa ma sojoji inda suke.
Sannan yayin da ake ci gaba da cece kuce akan janye takardun mallakar ɗaruruwan filaye a babban birnin tarayyar Najeriya, wanda ministan Abuja ya sanwike ya yi, wasu masana al'amuran shari'a sun bayyana cewa
duk abin da ya shafi fili ko ƙasa ta mallakawa jiha a matsayin cewa shi gwamnati yake da ikon sarrafa harkokin ƙasa domin ci gaban jiharsa da kuma jama'arsa. Ta dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karɓe filin.
To za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sai kuma shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka da tashoshi ƙawayenta na ƙasashen Afirka. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta email. Amma yanzu za mu fara ta jin halin da duniyar ta wuni. Sarfilu, gare ka.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Juma'a, manyan jami'an diplomasiya na gwamnatin Biden suna birnin Damascus domin gana da sabbin hukumomin Siriya ƙarƙashin jagorancin Hayat Tahrir al-Sham STS. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ganawar farko ce kai tsaye tsakanin Washington da sabbin jami'an na Siriya. Babban jami'ar diplomasiyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Barbara Lee da jakadan shugaban ƙasa kan harkokin garkuwa da mutane Raja Cartons, da kuma babban mai ba da shawara Daniel Robinson, wanda a yanzu ke da alhakin jagorantar aikin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Siriya ke yi, su ne jami'an diplomasiyyar da Amurka farko da suka je Damascus tun bayan da 'yan tawayen Siriya suka hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Ziyarar da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya ke buɗe hannayensu ga ƙungiyar STS da shugabanta Ahmed al-Shara, tare da fara muhawara kan ko za a cire sunan ta'addanci ko a'a. Ziyarar tawagar ta Amurka ta biyo bayan tuntuɓar da ta yi da Faransa da Birtaniya kwanakin baya. Kudirin kasafin kudin gwamnati da Trump ke goyon baya gaza a majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis, yayin da dimbin yan jam'iyyar Republican suka bijiro zaɓen shugaban ƙasar, lamarin da ya sa majalisar ba ta da wani cikakken shiri kan kaucewa rufewar gwamnati da ke ƙara kusantowa da ka iya kawo cikas ga tafiye-tafiyen Kirsimeti. Ƙuri'a da aka kaɗa ta fito fili ta bayyana kurakurai a cikin jam'iyyar Republican ta Trump da za ta iya sake bayyana a shekara mai zuwa, lokacin da suke da iko a fadar White House da kuma majalisun biyu. Trump ya tursasa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su haɗa kai kafin ya hau karagar mulki a ranar 20 ga watan Janairu, amma mambobin jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya sun ƙi amincewa da wani ƙunshin da zai ƙara kashe kuɗaɗe da share fagen shirin da zai kara bashin kasa da yake tiliyan 36 na gwamnatin tarayya. Jama'ai sun ce harin makamin linzami da Rasha ta kai kan kibban birnin kasar Ukraine ya kashe kalla mutum guda tare da jikkata wasu tara. Moscow ta yi ikirarin cewa tana mai da martani ne ga harin da Ukraine ta kai akan Rasha ta hanyar amfani da makaman da Amurka ta kera. Akalla an ji karar tashin mamai uku a Kyiv jim kaɗan kafin fitowar rana a yau Juma'a. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyar na Iskander da aka harba a birnin. Jama'ai sun ce tarkacen makamai mai linzamin da ya faɗo ya yi ɓarna tare da tayar da gobara a yankuna uku. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce harin na mayar da martani ne ga harin makami mai linzami da Ukraine ta kai a yankin Rostov na kan iyakar Rasha kwanaki biyu da suka gabata. An ce harin ya yi amfani da makamai masu linzami shida irin Amurka da kuma makaman roka guda hudu na Storm Shadow da Birtaniya ta samar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin Sarfilu ya karanto sauran labaran, za mu nufi jamhuriyar Nijar don kawo muku rahotonmu na farko. Mai cewa yayin yau sojojin Nijar sun bijiro da sabbin dabarun yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suke yunkurin ci gaba da addabar al'ummomi a ƙasar, lamarin da ya ja hankalin masana lamuran tsaro. Daga birnin Kwani ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar dai a baya-bayan nan sojojin kasar ne suka canza salo da masu dabarun yaƙi inda suke farautar 'yan ta'adda ba dare ba rana a gari ko kuma a dazuka maimakon zama cikin shirin kariya a barikokinsu ko a kan iyakokin kasar, abinda ya kawo sauƙin har-hare ba kamar inda an kai to ba. Shin me ne ya sa askarawan na jamhuriyar Nijar fitowa da wannan salon? Wannan ita ce tambayar da na yi wa wani ɗan jarida masanin lamuran tsaro.
Sunana Ismail Isufu ne, ɗan jarida ne a nan birnin Kwanne. Canjin da aka samu a bangaren sojojin Niger shine da suna a barikin soji sai jira sai an kai hari sun mai da martani su take nan biyar shiga wajen mai da martani. Yanzu bamban da canda sun samu kayan yaki na zamani kamar irin su drone da satellite da sauransu. Yanzu su da kansu ke zuwa neman ɗan ta'addan ba sai sun jira an ce an kai hari ba, sannan kenan su da kansu ke shiga lungu-lungu sako-sako suna neman ainihin ɗan ta'addan da jira suke yi. Kenan ina zai samu dama ya zo ce ya yi maka ɓanna. Shine kuma makasudin ma ragowar hare-haren da muka asaho da shi a wannan lokacin.
Sai dai 'yan kasar da ke gamsuwa da wannan matakin na ganin cewa wannan salon ne kan sa 'yan ta'addar abukawa bayan Allah da ba su san hawa ko sabka ba, in ji Alhaji Hashimu Muhammadu.
Nijar yanzu alhamdulillahi sojojinmu Allah ya ba su ƙwarin gwiwa, yanzu su ne ke bida 'yan ta'adda. Su kuma 'yan ta'adda a ga ana kama su ana kai musu farmaki a kai a kai, sai suna ganin kamar far hulla ta kwada ma sojoji inda suke. Alhali su soji yanzu kaya aiki gare su na hango duk inda makiyin kasa shike, sai su tarhara hulla su kashe hara hulla wanda bai ji bai gani ba.
Brigadier Habibu Kakkale mai ritaya ya yi mana bayanin dalilin da yasa sai a wannan lokacin ne rundunar sojojin kasar ta dauki wannan matakin.
Da sojan nan an samu su ligizami ne, ba a bar su ba su ta su aikinsu. To yanzu kuma su sun dauki suna da kaya, an ba su kaya min hakan masu ba su rahoto to babu. Dama su ne gaba da rahoto su ce ga soja ga su ga su. Dama soji warshe ke a bar su ta shi ma shi bai dau ba a iske shi ba. Kuma surtu lambobin nan da an ka bada lamba uku na fan na gendarmerie da na police ka sai su aza kamar mutanen gari ne ga faɗa ma soja. A lokacin soja suna yawo ne patrulsuka ko ina suna yawo ta kuma ga Victor Ayerian suna yi wannan can kuma na kama yan uwa na rice. Yanzu sun rasa inda za su yi.
A cewar Abbas Bawa, wani tsohon jami'in gwamnati, ruwan wuta da sojojin sama da na ƙasa da haɗin gwiwar takwarorinsu na IAS ke wa 'yan ta'addar ne kawai mafita a wannan yakin da aka cilasta a ƙasashen yankin Sahel.
Zama a ce wai a zamna a yi tattauna da 'yan ta'adda saboda a yi sulhu, wannan ba su taso ba ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terorist da ɗan ta'adda, sai dai in shi yadda ya kawo kanshi. Yanayin insha Allah kuma amma idan mutane al'umma sun ba da goyon baya to zaka ga wannan abu an kawo ƙarshen shi insha Allah.
Wannan salon yakin ya sa an samu ragowar afkawa barkin sojoji da ma rage kaiwa mutanen gari hari ko da yake an ta'addar kan kai har harin sarka noke tare da arcewa cikin hanzari don tsoron murtanin jami'an tsaro na sama da na ƙasa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tun gaida na birnin Kwanni. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarfilu da kashin labaran duniya na biyu.
Jam'iyyar kwamansanci mai mulki a China ta yi amfani da wani wakili a California wajen yin tasiri a siyasar jihar. Masu gabatar da ƙara na Amurka sun faɗi jiya Alhamis yayin da suke fitowa da tuhume-tuhume kan wani ɗan ƙasar China. Jami'an FBI sun kama Young Mike Sun, mai shekaru 64 a gidansa da ke Chilo Hill kusa da Los Angeles, bisa zargin cewa ya yi aiki a matsayin wakilin wata ƙasar waje yayin da yake shiga cikin siyasa cikin gida. Koken ya ce Sun ya zama manajan yakin neman zaben kuma maskusancin wani ɗan siyasa da ba a bayyana sunansa ba, wanda ya tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi a shekarar 2022. A lokacin yakin neman zaben, ana zarginsa da haɗa baki da Chen Jun, wani ɗan ƙasar China da ake yanke masa hukuncin ɗaurin kurkuku a watan jiya, kan aiki a matsayin wakilin Beijing ba bisa ƙa'ida ba game da tsarin na ƙoƙarin tabbatar da an zaɓi wani ɗan siyasa. Kamawa da hukuntawa da Myanmar ta yi wasu masunta huɗu ‘yan ƙasar Thailand a baya-bayan nan ya ƙara dagula zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan kudu maso gabashin Asiya, inda wasu manzarta suka shaida muryar Amurka matakin na da nufin samun halacci da amincewa gabanin manyan tarukan gwamnati a Bangkok a cikin wannan mako. A farkon mako nan ne wata kotun Myanmar da ke Kautang ta yankewa wani mai jirgin ruwan kamun kifi ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, yayin da wasu masunta uku suka samu ɗaurin shekaru 4 a gidan yari. Hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan harkokin ƙasar Thailand ke ci gaba da tattaunawa dangane an sako su, kuma yayin da ƙasar Myanmar ta fi ɗaukar hankalin manyan tarukan gwamnati a Bangkok. Titon Fodoskrak, masanin kimiyyar siyasa a birnin Bangkok na jami'ar Kuchlongkorn, ya shaida muryar Amurka cewa a bayyane yake cewa Myanmar na amfani da musuntan ne domin cimma muradinta.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu nufi Najeriya domin kawo muku rahoton mu na gaba. Ƙasa da sa'o'i 48 da sanarwar karɓe wasu filaye 762 a unguwar Maitama a birnin tarayya Abuja bisa rashin biyan kuɗaɗen da doka ta ƙayyade ga mallakan su baya ga wato batun saba ka'ida wajen amfani da filayen. Masana shari'a sun tabbatar da cewa doka ta baiwa gwamnati damar kwace filaye a bisa wasu sharuɗa uku. Daga Abuja ga Halima Abdurrauf da ƙarin bayani.
Cikin filayen da aka kwace dai akwai na wasu dake da kusanci da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato na gidauniyar Muhammadu Buhari, ƴaƴan cikinsa, kakakin majalisar wakilai, gwamnan jihar Kaduna da wasu fitattun ƴan majalisa da dai sauransu. Lamarin soke filayen dai ya jawo muhawara mai ƙarfi ne sakamakon yadda aka yi ta yayata cewa an kwace filin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, batun da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya musanta.
To wannan shi da ake ta kaiwa da komowa kansa ba mallakin shugaba Muhammadu Buhari bane. Akwai wasu da suke kusa da shi suka kafa gidauniya da sunansa Muhammadu Buhari Foundation. Suna da goyon baya na mutane da dandama, su suka nemi wannan fili aka ba su. To su yayin da suka zo za su yi certificate na wannan fili, sai aka tsawwala musu wani irin kuɗi wanda yake ya wuce hankali, sai suka hakura ba su biya ba. Su muna ganin ko da gangan ma aka yi dan a kwashe filin, shi yasa su dai ba su biya ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya mallaki fili guda ɗaya tun kawo mulki a Abuja san da yana mulki an kawo takarda an ce ya cika da shi da ministocin sa za a ba su fili bai cika wannan takarda ba ya dawo da ita yace a shi yana da fili to ɗan Umar Buhari abin da suka mallaka in dai mutun ya balaga ai ko a shari'a yana da iko ya mallaki dukiya ai ba za a tambayi mahaifin mutun akan abin da dan sa ya mallaka ba sai dai in akwai tambaya akan wannan fili to a je a tambaye su inda aka ga sunayen nan su sai bayani akan wannan
ko menene doka ta zayyana akan karbe filaye daga waɗanda suka mallaki su a baya ga bayani daga bakin masanin shari'a
barista Hamza Nuhu dan tani ke magana akwai hanyoyi guda uku wadda ita Supreme Court ta zayyana wajen kwace filaye akwai case na CIL versus Attorney General of Federation 2021 Supreme Court ta zartar da abubuwa guda uku da gwamnati za ta iya kwace fili ko a jaha ko a birnin tarayya kin san nan minister shine a matsayin gwamna na birnin tarayya na farko duk abubuwan da ya shafi walwala ko jin dadi ko bukatun al'umma na jaha ko na birnin tarayya in dai akwai wani dalili kamar misali gina ko kaman asibiti ko makaranta for the benefit of mutane to za iya kwace fili na biyu kuma shine idan ya samu sabanin bin ka'idan doka na uku akwai irin mutun ya banzatar da filinsa misali akwai ka'ida da ake ba mutane shekaru da su iya zama a fili kin san a ka'idan doka duk gidaje ba ana ba su zama da zaka yi kaman a matsayin haya kake ko filin ka ne haya kake a wajen gwamnati
shi ma masanin kundin tsarin mulki kuma fitaccen lauya barista Magaji Mato Ibrahim mai mukamin SAN yayi karin bayani akan dokar da ke gudanar da kasa a Najeriya wato Land Use Act
akwai dokar da take gudanar da harkokin fili da kuma kasa a Najeriya wato ake kira da Land Use Act wacce aka yi ta in 1978 a wannan dokar duk abin da ya shafi fili ko kasa ta mallakawa jaha a matsayin cewa shi gwamnati ke da ikon sarrafa harkokin kasa domin ci gaban jahar sa da kuma jama'ar sa ita dokar da ta ba da wannan damar ta kuma ba shi kansa gwamnan dama domin ya karbe filin a duk lokacin da aka tabbatar ba a cika ka'idodi da aka tsara ba so wannan sashi na 1 shi ya ba shi damar mallakin harkokin gona sannan sashi na 28 ya ba shi dama ya karbe fili ko kuma a'a gwamnati tana da wani abu da za ta yi da zai amfani jama'a baki daya a maimakon a ce mutum daya shi zai amfana to gwamnati tana da ikon ta karbe wannan filin domin ta yi amfani da shi a bisa ka'ida kuma ita wannan dokar ta sarrafa harkokin kasa da filaye general doka ce wacce yake ta yi applying a dukkan Najeriya
duk kokarin ji ta bakin hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja wato FCTA akan ko za ta saurari koken wasu da suka ce kankanin wa'adin da aka iba musu ne sanadin gaza iya bin ka'ida ko biyan kudaden da aka kayyade a gwamnatanci a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to an gaishe ki mai hali dubu Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kamitoci 16:25:31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na Muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Masu sauraron wannan shiri da ran gari wanda radiyon sashin Hausa na Muryar Amurka ya dauki nauyin kawo muku a kowane lokaci kamar haka. Wannan karin da muna kasar Jamhuriyar Kamaru ne, Allah muke dashi radio da ke Dunduwala wanda ta kama shi akan meta 9.9 ga jaren Zango. A ɗakin shirye-shiryen namu muna tare da Alhaji Ali Danasu ne, ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna na garin Edeya. Kuma gari ne wanda yake tazarar kilomita kusan 300 daga babban birnin tarayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Yaounde sannan kuma daga birnin cinikashiyar kasar Kamaru Douala wannan gari na Edeya yana tazarar kilomita 60 ne kacal gari ne wanda ya karbi al'umma da dama musamman ta bangarori daban-daban wanda yake yaruka ne suka haɗu a wannan gari amma kuma akwai ci gaba da zamantakewa wanda ake yi na yau da kullum a nan idan na barka da shigowa cikin wannan ɗaki namu na wannan shirye-shiryen mu a halin yanzu
To salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu garba na mugodiya kwarai da gaske da gayyata nan da kai da kuma yanda zamu yi mu shirye-shirye akan wannan banni na dangari
dangari wanda ake tayi dangari akan ci gari ko inji Hausawa Allah ya dana wannan gari na Edea su wane ne suka kafa wannan gari na Edea
to a gaskiya dai zamu jibe tarihi kan ba wani wanda su wanda suka kafa wannan garin shi da mu ce muka bakoko wato su ana kiran su bakoko su ne kasar na asali su ma su nan kaman dai ainihin mutanen kasar gajejjerun mutane ne kaman pigmy kaman yanda da aka san cewa asali ɗan kasar Kamaru dama mutane ne gajejjeru kaman dai su sai gajejjeru da suke rayuwa a cikin jeji kuma rayuwar su kware kuwa shine da farauta ne bantu kenan gaba ɗaya su suke rayuwa da farauta da batsa da kuma aikin noma wani sa'in amma ba a kowane lokaci ba
to a sauran kabilu daban-daban suka tsinci kansu wannan gari na Edea
to gaskiya kan wannan gari na Edea kuma yanzu haka muna kiranta gari yayin da take a matsayin ta na kauye wato an samu wani albarka ne da yazo mun wato tamusawa farkon shigowar su Kamaru da suka bi ruwa shi suka fito ta Edea suka fara fitowa ana kiran ruwan din Sanaga Martin wanda garin din ma ya dauki sunan jihar kenan ake kiranta department Sanaga Martin to jamusawa da suka fara zuwa nan suka fara yadda zango in ka je ma za ka samu mulkin mallaka tun lokacin mulkin mallaka wato na tuna irin 1880 haka nan domin ake duba cewa a lokacin da jamusawa suka har yanzu za ka samu cocin da suka kafa da kuma makarantar da suka fara kafawa ana kira shi St. Pidis da kuma babban cocin Katolika da wani makabartar su wanda suka bari a bakin ruwa da kuma gunkin Mariam da suka zo da shi daga wannan lokacin to sun so su zama da wannan garin wato babban birni na bangaren mu nan na bakin ruwa lokacin din daga baya ne kuma har aka gangaro kuma suka dawo da wannan birnin din Douala amma kafin nan sun yi zama kwarai da gaske zaman tarayya da mutane da waɗannan ƴan ƙasar din ma shi wannan kasancewan jamusawa a wannan kasar din suka zama da shi birni domin da kauye muke
wato idan na fahimta dai da wannan birni ne zai kai matsayin Douala a sakamakon
kwarai da gaske wannan birni ya karba ma ya zauna tsawon wani lokaci ya to ya zauna kamar tsawon shekaru 8 saka ko 10 domin kaga birnin Douala a shekara 1888 ake so mu cewa lalle kuwa turawan jamusawa sun fara zuwa amma jamusawa ga kodin su da ake kira su Portuguese sune suka fara Portugal sune suka fara zuwa suka ba mu Kamaru sunan ta Mario dos Camaros to su man da suka koma suka kuma shi gangara wanda suka shi suka zauna ta gojen gine Equatorial shi sa Kamaru ta dade tana mai kudin cewa gine Equatorial nan za ta zama jiha daya na kasashen Kamaru har lokacin mulki Ayijo ma ana tuna cewa don muna jihohi bakwai Ayijo ya taba wani magana shi ko da ko ne ministan shi da ya taba magana yake ce muna tanadi mu kamar da jiha na 8 na Kamaru yayin da premier ministan kine yazo a yi joci da shi aiki wallahi yace bai daidai ba abu ne da ake asirance shi kuma yazo furta ya ga ma wannan mutum da ya takaice to kaga abu da ya dosa canjawa haka dai har ya kai da zuwan jamusa su kama Edea ne suka fara tsayawa gaskiya
wannan gari na Edea alaga da na wani irin kuraden shiga ne suke shiga har wannan gari ya kafu ya samu kuma suna na wannan Edea
a to sunan shi na Edea kamar yazo ne daga sunan ɗan kasar ɗin domin su ana su bakoko amma su kansu suka hadu wato da bakoko da malimba da yasuku suka hadu suna kiran a wato tarayya waɗannan kabilu ana kiran su Adiye Adiye wannan tarayya to kaga tarayyan ne ya ba da sunan Edea din domin da aka jami su kuma kuwa ya suka ce mu Adiye ne
wato mutanen wannan gari na Edea
a gaskiyan ka dauke su daki daki zaka ga cewa malimba sana'an su fatsa ne yasuku kama kifi kenan ko yasuku su ma suna daga cikin wasu kama kifin ne to ka gani ba dan nan kuma ba kokon asali sana'an su dai wato noma da noma da farauta su kuma yake su suna cikin daji suna noman abubuwa kaman rogo da jamusawa ne suka kawo musu suna noman rogo suna noman kwakwa wato jan kwakwa ne suna takawa su yi mai da shi su su sai da manja manja kwarai da gaske to kaga duk waɗannan ayyukan da suka dosa yake na hannu ma muka zo muka samu wannan ayyukan ne ake yi wannan kasuwan ne aka fi suwa da ranar kasuwan su wato ranar Asabar ranar Asabar ne za su fito daga kauyen su kafa kafa duk wani abin da ake da rogo daga gurka daga bambaro daga wani ne duk za ka zo ka samu daga garin kwaki dukkana za ka iya samu suna dan noman gyaɗa kaɗan kuma suna noman masara yayin da ake ruwa don ba za su yi noman masara a kowane lokaci ba garin ana ruwa da yawa don jeji ne dukan jeji kwarai da gaske kuma bakin ruwa ne da kananan ruwa da suke bi suke tsaga a garukan din gaba daya
a dai na nashi a to yayin su na karban baki da suka shigo kasan yanzu suka samu karbuwa suka mamaye wannan gari na Edeya musamman yanzu gashi ana samu kabilu daban-daban Hausawa Fulani sauran kabilu dai wadanda yanzu haka suke garin na Edeya gashi har kuma kun kafa sarauta da sauransu kuma an samu karbuwa ya kuke zama da su yanzu
to kaga tun so mi da nake ce garin ta tashi daga matsayin kauye ta zama gari har za a iya kiranta ma kaman birni wato mutane na da wani irin tafiya ko kowane lokaci aka ga cewa inda turawa suka zo suka tsaya zaka ga cewa mutane na fituwa daga jeji daban-daban suna isa wannan gojin mu kaman mu kakannin mu daga can shashin kaman Yoko suka fito a Yoko kuma Jamusawa ma sun je sun zauna a can azu kai wani babban fursuna da yayi suna a Yoko daga Yoko din zamu ya mu kasance masu bin Jamusawa da hamu su binne idan da muka samu cewa sun kafa mazaunin su kware da gaskiya ne mu Hausawa muka zo kasuwanci ne to kasuwanci waɗannan kuma masu zuwa sayan kaya mu ne muke sayan kaya daga gun Jamusawa din muke sayar ma yan kauye to a hankali su kauyawa ya
gari wannan
yan gari din wanda muka samu wato ADA Bakoko Malimba ya suku da shauransu to kasancewan Hausawa da kuma kasuwancin da ake kasa Hausawa su a don al'adar su suka zo goje shikenan sha da mu wanzami a nemi liman kuma da misarki a nada shikenan abinda je sauran musu su nemi gojin kasuwa to kasancen zuwa Hausawa she suka yi dan gojin kasuwa wato gari she zama kasuwa kaman kasuwa ne na kauyukan da suke wato kewaye shi kuma da akwai babban al'umma da ake kiransu basa suna da yawa kwarai da gaske she kasuwa ya kasance a nan ne a bakin ruwa kuma gashi na Hausawa sun zo kuma sun karfafa kasuwar din wato yanzu kuna samun kaya daban-daban to wannan kasuwar din she jawo mutane suka zo su fetarowa daga wadansu garurukan kamar Ru hadda daga garurukan kamar kasashen Ebolo ba sa miliman nan duk dai aka samu mutane suka taso suka biyo ruwa wani sa'in gogo suka biyo jeji suka iso dai wannan garin din domin ya zama babban kasuwa kafin dai Jamusawa su tashi goje sun yi abubuwa da yawa daga cikin abin da Jamusawa suka yi suka bari zaka samu gadan su nan da suka yi da yake nan kaman kwari kaman baka suka yi shi wato ana kira shi pont lancé wato gada ne da aka jefa aka yi shi aka jefa shi da nan kaman baka
zamanin
Jamusawa zamanin Jamusawa ne gadan din har yanzu yana to kaga da zaka samu coci nan zaka samu gadan zaka samu makarantar su da suka bari zaka samu makafartan su ma da suka bari kuma zaka samu gidan fursu da suka gina kasu Jamusawa da su da zaka gidan fursu na da kuma gidan shari'a
to ya aka yi wannan gani na ideya ya samu wani matsayi a ƙasa kawai musamman wajen kafa gudanar ruwa wanda yake a ƙasa kan tana ba shi wajen karfafa hasken talabijin
bayan sun kafa makarantu su Jamusawa da abin da ya sababi ya kai sababi Jamusawa na suka tashi daga cikin makarantu da kuma da ko makarantu na zaman da yara matasa su zama da su malaman coci din gaba daya wato ga ejina da wani lamba da yake da shi wato Fulbiyan nan yayi makaranta ejin domin lokacin makarantar shi ɗaya ne na wannan kira shi seminar na zaman abin na ciki da to Jamusawa sun dan jajiki da suka zo yakin duniya na farko tukuna ya sa suka jajiki aka zo kai yakin duniya na biyu shi aka kwace musu duk wani mallakar su da yake kasashen Afrika ba taba tambaya na akan asalin eje ba na farko kenan kuma muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske
madalla alaja da na sha mun gode da wannan gudunmawa da ka ba mu musamman a wannan shiri na dangari wanda gidan radio sashen Hausa na murya Amurka wanda ke can kafa a Washington DC gunduman Colombia yake kawo muku a kowane lokaci kuma za ku iya tare mu a bangaren mu daban-daban musamman na Facebook ko YouTube namu sannan kuma da Instagram da sauran bangarorin na yanan gizo-gizo da wannan ne ni Muhammad Awul Garba na shehin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani lokaci idan mu mai kowa ya kai mu
sai da Garba Awul da wannan shiri yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuka aika mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Melengelenge Elwaya Wuri. Tace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna marhaban da rage farashin man fetur zuwa naira 899 da matatar man Dangote ta yi. Da fatar masu sayar da kayan masarufi za su bi sahu dan talaka ya gani a ƙasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Musa Malam Indu Kazawai, Nijar, tare da Sanusi Madate da Garbu Kazawai, da Ibrahim Manzozo da Suraji Minama Kazawai Niger suka ce a gaskiya kai hari kan ayarin motocin dafan kayan yan kasuwar Niger kalubale ne babba ga kungiyar AES da tattalin arzikin yan kasuwar Niger. Muna addu'ar Allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai dorewa a wannan yanki.
To gaida Sarfilu a gaida baban Amal. To wannan ne kuma muka kawo karshen shirin saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya.